Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zabo ya nada shi daraktan hukumar leƙin asirin ƙasa ya janye biyo bayan shakku da aka bayyana akan ƙwarewarsa da kuma sanin aiki. Dan majalisar dokokin Amurka John Ratcliffe da ake niyyar nada shi daraktan hukumar leƙin asiri ya ci gaba da zaman sa a majalisa, inda yake taka muhimmiyar rawa a aikin sa na wakiltan al'umman jihar Texas da kuma kasar mu baki daya, a cewar wani sakon Twitter da Trump ya fitar a jiya Juma'a. Shugaban kasar ya zargi kafafen yaɗa labarai da binciken kokof da ya yi sanadiyar wannan shawara, inda ya faɗa a fadar sa ta White House a jiya Juma'a cewa kafafen yaɗa labarai bai suwa Ratcliffe adalci ba, da kuma hakan da zai sa a sha wahala kafin a iya tabbatar da Ratcliffe. Amurka a jiya Juma'a ta janye a cikin yarjejeniyar kira makamai masu cin matsakaitan zango domin samun kira wasu sabbin makamai, bayan Russia ta ki yarda da talalata bakamanta, lamarin da kungiyar tsaro ta NATO ta kira da rashin mutunta yarjejeniyar. Russia ta ki bin abubuwa da yarjejeniyar ta gindaya na lalata makamanta na nuclear sampling SSC-8 ko kuma 9M729 da kuma makamanta masu cin matsakaitan zango, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Ya ce Russia kadai ce ta yi sanadiyar rushewar wannan yarjejeniyar. Amurka dai ba za ta ci gaba da zama a cikin wannan yarjejeniya ba, muddin Russia ba ta mutunta ta. Shi ma sakataren tsaro Mark Esper ya ce janyewar za ta baiwa Amurka dama ta kira manyan makamai masu cin zango mai nisa. Sakataren tsaron ya faɗa wata sanarwa cewa yanzu da Amurka ta janye a cikin wannan yarjejeniyar, ma'aikatan tsaro za ta samu daman kira waɗannan manyan makamai a matsayin martani ga ayyuka da Rasha take yi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin soji a ƙasar Sudan sun kama mutane da dama da ake zaton suna da hannu a cikin harbi da kashe masu zanga-zanga a cikin biranen Al-Ubaid a ranar Litini da kuma Omdurman a ranar Alhamis. An kama kananan sojoji Sudan su hudu a jiya Juma'a akan wannan mutuwar wasu mutane shida cikin masu zanga-zanga a Al-Ubaid. Kana gwamnatin soji ta wucin gadi ta kuma kama wasu mutane bakwai a cikin rukunin sojoji masu kai daukin gaggawa na saba da wannan labarin. An kuma kama wasu mutane biyu da ake ganin suna da hannu a cikin kisar mutane hudu a zanga-zangar da aka gudanar a birnin Omdurman. Duk da kashe-kashe da tankiya da ake kara samu da yammacin ranar Alhamis, gwamnatin soji ta wucin gadin ta sake ci gaba da zaman tattaunawa da haɗakar kungiyoyin fararen hula masu rajin kawo sauyi akan raba madafun ikon kasar. Mangalorin biyu dai suna aiki ne ga dangadan domin su amince akan tsare-tsaren kundin mulki na kasar wadda gwamnati mai shigowa za ta yi amfani da shi, wato sauran shekaru uku kafin a gudanar da zaben kasar. Zanga-zangar na wannan lokacin ya faru ne daga neman adalci ga mutanen da aka kashe su da waɗanda aka musu rauni a cikin zanga-zangar da aka kwashe watanni shida ana ta yi. yayin da ake fama da tankin kasuwanci tsakanin Amurka da China wasu manyan kasuwannin hannun jari a nan Amurka sun fadi a jiya Juma'a babbar fadi wanda aka gani a cikin shekara wanda ya bayyana makonni biyu manyan kamfanoni sama da 500 da ke karkashin kasuwar hannun jari ta S&P da kuma kamfanoni da ke karkashin kasuwar jari ta Nasdaq sun fuskanci faduwar kashi 3.1 da kuma kashi 3.9 a cikin 100 a wannan mako yayin da Dow Jones ita ma ta fuskanci faduwa mafi muni a cikin wannan shekara inda ta yi kasa da kashi 2.6 a cikin 100
kenan kuka saurara Toma Dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isyaku Ibrahim, wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Za ki gaya mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum, Bilkis Adozango, wacce ta yi primary a Pampas Private School a Sojiri, Lagos, kuma muka shiga jami'a wato Bayero University, Kano, BUK. Na yi karatun Turanci a degree ina yana da BA English language.
Wani kwas kika karanta a jami'a, shin kwas da kika karanta abinda kike so ne ko ku ba shi bane?
Na karanci English language a Bayero University, duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi international relations, amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas din a cikin makarantar Sidiya EBU. Kuma gaskiya a lokacin sai daga kai gara je in yi Turanci, tunda a duka qualifications ina gabaki ɗaya na ficin sa. A gaskiya dama English language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal, ban taɓa maimaita ko faɗi jarabawa wannan subject ɗin a makaranta ba. Kuma gaskiya tun da nake ban taɓa ɗaukan ƙasa da E tun daga primary har na gama jami'a da muke language ba. Dama da na so in international relations, dama na iya French a lokacin sosai, nake so in course wanda zai sani in zama kama a diplomat wanda za mu ringa hulɗa da mutane daga ƙasa-ƙasa akan harkokin cigaban rayuwar al'umman Nigeria. Amma kuma gaskiya da na samu English language ɗin sai na gama kuma sai ya fi mun alheri, domin gaskiya na fito da qualification mai kyau, ina da second class offer wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawar makaranta. Tun ina level 1 nice na zama best student na ajinmu, haka muke gwagwarmaya da shauran mata da maza da muka yi karatu da su har muka gama. Kawai dai matsalolin da muke samu, tunda ina da bukata na musamman, ina da larurar kafa wani sa'in lokacin ajujuwan ba su da muna da yawa ajin yayi mana ka dau wani sa'in, za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji, kan ka je kai da kake da larura, mutane sun je sun cika a ajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji amma duk da haka Allah ya taimake mu wasu daga cikin malaman suna tausaya mana wasu kuma daga ciki suna dan daga mana kafa a cikin abubuwan karatun mu amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yanda makarantun mu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta kuma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun ma hakikanin gaskiya dole mu gode wa iyayenmu saboda da ba dan su ba wannan gwagwarmayar ba za ta yi ba suna karfafa mana guya ta kowane hali suna kokarin su ba mu gudunmawa yanda ya kamata da shawarwari da duk abin da ya kamace mu shi ya sa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin mu muka fito da sakamako mai kyau alhamdulillah to a gaskiya lokacin ma da za mu shiga jami'a ba karamin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi ƴan uwa da abokan arziki ba don wasu ma suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yanda ya kamata ba har da akwai wani dan uwanmu da yazo yake fada wata ƴan uwanmu ina jin su yake cewa wannan gurguwar bi za ta iya yi a makaranta sai ga shi da sakamakon farko ya zo ya gani ce na zama na ɗaya a cikin ajin nan magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar surkai da shi yana jin kunya ta ina jin kunyar sa duk da jibi sannan ma san abin da yake ba kuma sai ya zo kuma ya ga cewa hakikanin gaskiya ni ma ina da gudunmawa wanda zan bayar wajen fannin karatu kuma zan iya karatun na yanda ya kamata
to ma sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar a madadin bakuwar tamu Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke nan Washington DC bakan ku da zuwa ga wannan sabon shiri na tsaka mai wuya tanzuma da tabarkiya makon da ya gabata tsakanin yan sandan Najeriya da magoya bayan shugaban yan shi'a Najeriya Dan Shek Ibrahim Zakzaki inda har aka yi asarar rayukan da suka hada da wani babban hafsa ko kuma jami'in yan sandan ta kara jaddada maganar samar da isassun ma'aikatan tsaro kamar su yan sanda din wanda za su rika tankarar wannan rikici din da yan sandan na tarayya ne ko kuma na jiha-jiha to saboda haka ne a yau muke son mu kammala tattaunawa da muka yi kwanaki muna yi kan maganar samar da su yan sandan jiha-jiha din da jin ra'ayoyin wanda abin ya shafa wanda wakilinmu shi Hassan Maina Kani ya haɗu mana wannan ra'ayoyi sun haɗa da gwamnoni da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da 'yan siyasa da dai sauran 'yan Najeriya masu abin faɗa kan wannan batu
tsohon sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba wanda baya ganin baikin 'yan sandan tarayyar ya ce akwai dai buƙatar a ƙara inganta musu aiki
ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata a ba su kayan aiki yau duniya an ci gaba yan sanda a wasu kasashe ba ma sa fita kan titi daga kobushinsu suke ganin komai da yake faruwa da kai laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka hatta kai fa yanzu akwai kamera akan titi wanda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada alamu a cikin office cewa ina gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wanda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patrol nan da nan sai a hade sai a kame shi
to amma mu nan abin ya gagara
ai akwai wannan kokarin na asaka wa'annan abubuwa a Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki har ne IZ na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshen ta duk an bi an sassace su
amma Hafsa mai ritaya a dundunar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa
na wani bana gumban ƙirƙirar ɗan sandan jiha abin da ya sa shi ne cewa yanayin tsaro na ɗan sanda duk da cewa an fi san ya zama inda suka samu ri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin 'yan sanda a kusanci. Amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma 'yan sandan jiha, sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba.
Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya ce yana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya.
In aka ce za a kirkiro 'yan sandan jihohi, sai mu tsaya mu tambaya shin kam in an kirkiro su wani irin aiki ne za su yi, wanne ne kuma za a barwa 'yan sandan Najeriya. Sannan tunda aikin tsaro ne, dole kuma a yi tunanin wani gyaran fuska za a yi wa dokokin Najeriya na shari'a wanda zai inganta shi wannan kirkiro 'yan sandan jihohi da 'yan sandan tarayya. Ina ganin idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi, su ba da tsaro ga 'yan Najeriya, to maganan a riƙa kakkaucewa daga kirkiro 'yan sanda, a rage a yi musu gyaran fuska, a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha, ga 'yan sandan watakila ƙaramar hukuma. Misali sunansu 'yan sanda ne, amma aikin da za su yi daki-daki-daki, wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan kuma kowa yana kuka da shi.
Shu'aibu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya.
Da a yi 'yan sandan jihohi gara, a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari, a ƙara musu yawa, ga matasanmu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki, a horar da su, a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa, sa'annan a yi kwaskwarima ga harkar tsaro. Mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo ba ne, saboda haka madadin ƙirƙirar 'yan sandan jihohi wanda zai ba gwamnoni dama amfani da su don biyan buƙatun kansu, wanda gwamnatin tarayya ta ƙoƙarta ta ɗauki 'yan sanda duk matasan Najeriya a yi ƙoƙari a cashe, a ɗauki nagari, a shiga da su aikin 'yan sanda.
The security architecture of Nigeria.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nana ta cewar dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya, ko muna so ko ba ma so. Halin da ake ciki yanzu, akwai duk wani hujja na kirkiro 'yan sandan jihohi, akwai kuma duk wani ƙarin hujja a ce gwamnan jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jihar sa.
To be having some measure of control on security personnel.
Sunana Saba Imamu Gaishuwa, mazaunin Abuja. Ni a ra'ayina bana goyon bayan 'yan sandan jihohi, domin harkar ƙabilanci da na addini da na yanki a Najeriya, idan aka yi 'yan sandan jihohi, to na tabbatar maka tauraron Najeriya biyu ya zo, don mutumin kudu shi zai zauna a kudu, mutumin arewa koma arewa. To yaushe a ji faɗan sanda da gwamnan jihar ɗauka, wani faɗan sanda ne na Najeriya ma ya kasa tallafa mu, saboda haka ni bana goyon bayan 'yan sandan jiha. 'Yan sandan jiha a Amerika da Ingila ake yi a ciki, ba ma Najeriya aka yi. Ba kafa ce ta gwamnoni sai amfani da shi su musguna wa maƙiyansu a siyasance ko maƙiyansu a Najeriya.
Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya jaddada kin amincewar wanduwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari.
Ba daidai ba ne a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma'aikata? Yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta? Taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu, yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu? Za mu iya biyan sa albashi? To fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa. Saboda haka, kamar yadda mai martaba ya faɗi, haka shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari ya gaya mana wa gwamnoni, kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman, bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance, mu ce za mu sake ɗaukan wani lodi mu sake lakta wa gwamnati.
Sunana Sani Ibrahim Gamko. Mala san mai na kaina, ƙirƙiro 'yan sandan jihohi a Najeriya abu ne mai kyau, duba da yadda su ainihin kansu yawan 'yan sandan ya yi ƙaranci a Najeriya. Kuma akwai hukumomi da ake kafawa a jihohi, misali kamar 'yan banga da sauransu, a mutane suke taimakawa al'umma kwarai da gaske. Saboda ka wannan wani abu ne, inda har zai yi jihohin kuma su ɗauka ɗone 'yan sanda, to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske, kuma zai taimaka a samu sauƙin abubuwan suke faruwa yau da gobe can da nan.
Sunana Musa Gambaya Kana Zaria. Ba mu goyon bayan ƙirƙiro 'yan sandan jihohi, domin su gwamnoni za su a ƙirƙiro 'yan sandan jihohi domin su ci karansu babu babbaka, domin ƙirƙiro 'yan sandan jihohi ba abin da zai kawo sai kama karya ko a yanzu kaga halin da ake ciki ko tsakanin gwamnati da kwamishinonin yan sandan su wanda kwamishinonin yan sandan nan suna karkashin firar gwamnati ne amma zaka ga gwamnatin jiha ya sa police commissioner yayi abu dole koda ya saba ma doka saboda biyan bukatuwar sa to ina kuma a ce an kirkiro yan sanda wanda su ne suke za su ce su ce su bari
sunana Tanimu Yaza ra'ayina shine wannan abun ina ganin abu ne mai inganci domin abubuwa ne wanda suka dau lokaci inda dadin dadewa sabani a kasa ya dade yana faruwa kuma ni a fahimta ta wani abu ne wanda tun farko da a ce ana kai mutane suna security suna aiki ne a yankunan su saboda su suka san mutanen su suka san masu aikata laifukan wuraren su idan za a dauko Bayarabe a kawo shi arewacin Najeriya bai san sirrin arewacin Najeriya ba haka kuma an dauki Bahaushe an kai shi shima bangaren Yoruba abin na iya kasantuwa kamar haka amma ni a gani na idan aka kirkiro su kowane yanki sun san masu laifukan cikin su wannan abu zai taimaki kasa
nana Alhassan Shaibu ana ka fi sani na da minista sai mutumin da yake a state din shi ya san state din shi sannan kuma an kawo shi gurin da aka ajje shi dama ya riga ya san local government din shi ya riga ya san ko ina a state din shi saboda kan ajje shi kaga ba zai san wahalar aiki ba ko da wasu abubuwa ne wannan shi za su daure mar kai kamar wanda za a kawo bako daga wani guri ya zo bai sani ba to shi dama already ya riga ya san abin da zai yi kuma akwai wasu matsaloli dama dan garin ne kuma ya riga ya girma a state din ya san komai ko wanda local government ya san matsalolin shi saboda
masanin tsaro Aliko Rashid Harun a irin fahimtarsa na da irin wannan tunani
gaskiya matsalolin da muke da shi a kasar nan bana goyon baya a kirkiro yan sandan jahohi Najeriya bata isa matsayin da za a ce za a kirkiro yan sandan jahohi ba in ka duba ai akwai yan sandan jahohi da ake amfani da su a wasu kasashe in ka duba akwai a India kuma akwai a Pakistan amma idan ka duba tsarin Najeriya yanzu haka abin da ake ciki a kasar nan ya ci a ce a kirkiro su wa'annan yan sandan jahohi amma kuma matsayinmu na Najeriya bai kai cewa a kawo wannan matsayi na yan sandan jahohi ba
mai martaba sarkin Ningi Yunusa Muhammad Danyaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai ƙara yawaitar fashi da makami
ba na dai wannan magana na dan da rikin shekara a rabin dai wannan magana state police na roko wannan da zai yake in ba za a yi daidai labarin shara wannan jarumu hujjoji da guda biyu ne state police din an yi ne ina ganin zai jawo abin rabar da garin zuwa dan gida yana da wuya sai dai an an gangan domin ba za ku yi bance da su kun ba su bindiga karshe su ke don sai gaba da kwashi da baka na biyu kuma Najeriya sai dai su gold party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai dauke
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
madalla to da wannan ra'ayi na mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunusu Muhammad Danyaya muka zo karshen wannan ra'ayoyi da wato kan bukatar samar da yan sandan jiha jiha ko kuma aka san haka a can Najeriya kuma wannan ma dai gaba ɗaya shine ya kawo mu karshen muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin tsohon kwamishinan yan sandan Najeriya wato Abubakar Sab da kuma wani tsohon hafsan sojin jiragen sama na kasar Ahmed Tijjani Baba Gamawa idan Allah ya kama makon gobe muna fatar kawo muku muhawara ta musamman akan rikicin yan ya da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Mu kuma da ma ba kungiya ba ce mu addini muke yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle mun ba mutum kira kan mu kungiya ba.
Ibrahim Elazarsa shi da yazo sai bai dauko ya dauko tafiyar Shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta hanfara da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyo da saka mata da yara kanana a gaba don a yi kokarin kauda gwamnati da take kai.
Muna zaune da jama'a lafiya muna aka kashe muna kuma shekara uku zuwa hudu ana kirkita mana ana kashe mu da mu ɗauki makami ba.
Akwai malam Shek an yi rubutu a kafan nan babban malami ne wanda yake da mabiya ka taɓa jin malam an yi rubutu ya fito ya ce yana so a amara da gwamnati.
Ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a. Kana shiga Kaduna da masallacin Juma'a da ke rufe hanya.
Kuma a harka ta tsaro ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya sai kamata ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka dabbakar ko kuma ka haifar da wani abu.
Muna fata za a tsamaye zuwan wannan muhawara Zai a madadin shi wakilin namu a can Abuja Hassan Maina Kaina da kuma dukkan muryoyin da aka ji akan wannan zance na 'yan sandan jiha-jiha. Ni Ali Mustapha Sakutu nake muku ban kwana daga nan Washington DC sai mun da muku da wani sabon shiri. A huta lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.